Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 22 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wasu manyan jami'an gwamnatinsa game da matsalolin tsaro da na wutar lantarki da suka addabi Najeriya. Masana harkokin tsaro da na tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan yadda suke gani za a iya magance matsalolin tsaro a Najeriya.
Abinda shugaban kasa zai fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake samu magani wanda matsaloli na musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabanni tsaro ta kowane bangare su hada kansu.
Malam Abubakar Ali kenan, kwararre a fannin tsaro, muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka, za ku ji cewa jami'an hukumar da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH a jamhuriyar Nijar sun fara halartar zaman wasu kotuna a faɗin ƙasar domin sa ido akan shari'ar manyan laifuka. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ukraine ta buƙaci Russia da ta bada kofar da za a kai kayayyakin agaji cikin Mariupol, a kuma ba fararen hula damar ficewa daga birnin wanda dakarun Russia suke ta lugudan wuta akan satin bayan da Russia ta kai mamaya ƙasar. Kiran na Ukraine na zuwa ne kwana guda bayan da take amincewa da wa'adin da Russia ta bata na ta yi saranda a birnin na Mariupol da ke kudu maso gabashin ƙasar ta Ukraine. An dai ba hukumomin Ukraine wa'adin zuwa Litinin su mika wuya a birnin, inda Russia ta alƙawarin za ta bari fararen hula su fice daga Mariupol idan ta amince. A yau Talata, shugaba Volodymyr Zelensky cikin wani jawabi da ya yi wa Majalisar Dokokin Italiya ta kafar bidiyo ya ayyana cewa babu wani abu da ya rage a birnin na Mariupol. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da katafaren zauren tarba da tashin fasinjoji na filin saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke Lagos a kudu maso yammacin Najeriya. An dai gina zauren ne akan kuɗi dala miliyan 100 tare da haɗin gwiwar ƙasar China. Ana kuma sa ran fasinjoji miliyan 14 za su riƙa sauka da kuma tashi a wannan filin jirgin sama a kowace shekara. Daga Lagos ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana.
Safety, security, and comfort have been ushered into the Nigerian aviation industry. I hereby commission the new terminal building at Murtala Muhammad International Airport, Lagos, and leg off its official commissioning.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke bayani wajen kaddamar da sabon zauren tashi da kuma sauka na fasinjoji a babban filin jirgin saman kasa da kasa na Murtala Muhammad dake birnin Lagos, ginin kuma da aka kiyasta cewa an kashe dala miliyan 100 wajen ginawa tare da haɗin gwiwar kasar China. Shugaba Buhari dai ya bayyana cewa wasu manyan filayen jiragen saman kasa da suka hada da na Abuja da Port Harcourt da Kano da Enugu dukkanin su an yi amfani da kuɗaɗen da aka samu na bashi ne daga kasar China wajen gina su. Tuni dai aka kaddamar da manyan filayen jiragen saman na Abuja da Port Harcourt, yayin da kuma ake jiran kaddamar da na Kano da Enugu bayan kaddamar da na birnin Lagos da aka yi a yau. A bangaren sa, ministan sufurin jiragen sama Captain Hadi Srika ya bayyana cewa
terminal you are about to commission, Mr. President, has the capacity to process 14 million passengers per annum. There are 66 number check-in counters, 5 number baggage, 16 number immigration desks.
Ya bayyana cewa shi dai wannan katafaren filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa zai fashi fasinjoji miliyan 14 a duk shekara. Akwai kayayyakin zamani da aka saka a wannan katafaren filin jirgin da suka hada da cibiyoyin jami'an shige da fice na duba fasfunan fasinjoji masu shigowa Najeriya guda 16, sai kuma masu duba fasfunan masu fita Najeriya 28. Akwai cibiyoyin tsaro guda 8 da ofisoshin jirage jiragen sama daban-daban har 16. Inji minista Hadi Sirika, wannan filin jirgin saman da aka yi wa gyara zai samar da ayyukan yi kimanin 300,000 ga 'yan Najeriya. To koya mazauna birnin Lagos musamman ma masu hada-hada a filin jiragen saman na birnin Lagos ke ji tambayar kenan da naiwa Alhaji Ado Shaibu Dan Sodo, shugaban kungiyar matasa ta arewacin Najeriya, kuma daya daga cikin mai hada-hada na kasuwanci a babban filin jirgin saman na birnin Lagos.
Malam Aminu Kano ya ce kowa ya ci kasuwa ya san gidan babansa, sannan kuma kowanne tsuntsu kukan gidansu yake yi. Mun yi murna da wannan yabon, amma ina sanar da ita gwamnatin tarayya da shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa a arewa muna buƙatar airport makamancin ta Lagos, domin Lagos a yanzu suna da airport wajen guda hudu kenan. Na farko ga international airport Murtala Muhammad wacce aka bunkasa ta yanzu, na biyu ga Murtala Muhammad airport, na biyu shine ga cha local airport ko kuma MM2, na uku ga domestic airport wanda Hausa suke kira sa Kabo, sannan kuma hauran kabila na kiran sa Okada. Wannan kowannan su ya fi international da local airport na Kano kyau da bunkasa.
Babin ya cifrin murya Amurka daga Lagos.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leka bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wani taro na musamman da gwamnan jihar Imo Hope Ozodinma da ministan lantarkin kasar Abubakar Aliyu da kuma farfesa Doyin Salami, babban mai ba da shawara akan tattalin arziki, don tattaunawa akan matsalar wutar lantarki da hanyoyin warware matsalolin tsaro da kuma neman mafita akan kalubalen tattalin arziki a kasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu, kakakin fadar gwamnatin Najeriya.
Harkar wuta ta lantarki ta san cewa kafin ya dawo daga Surai, Muhammadu Buhari ya koda sako da yake nuna damuwa da kuma jajantawa al'ummar Najeriya kan tabarbarewar wutar lantarki da harkar man fetur. Kuma shugaban Muhammadu Buhari damuwa da yake ciki dangane da waɗannan abubuwan shi yasa ya ɗauki wannan mataki na farko don ya sadu da waɗannan shugabanni na sassa daban-daban don ya ji ina aka kwana kuma wannan mataki ake ɗauka. Shi kuma maganar jihar Imo da amma kowa ya san dai magana ce ta waɗannan abubuwa da suke tasowa kwanakin nan. Barna da ake ta yi a ofisoshin 'yan sanda ana kai hari ana kashe su, da wannan hari da aka kai a gidan shi kansa shugaban ƙungiya ta Igbo Lato Ahanezi wanda yake shi Professor George Obiozo, an san shi cewa suna cikin manya-manyan 'yan Najeriya da suka auna irin maganganun da suke suka kuma nuna kyakkyawan manufa dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali da cigaban ƙasa. To yanzu kuma wai irinsu masu waɗanda ake gani suna da sassaucin ra'ayi akan harkar sannan su ake kai muhariki. To shugaban Muhammadu Buhari ya Allah wadai da wannan kuma ba da tabbaci cewa za a ƙarfafa harkar tsaro a sashe na kudu maso gabas da suke fama da waɗannan matsaloli.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Abubakar Ali, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya, domin in ji hanyoyin da yake ganin ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya bi domin a kawo ƙarshen wannan matsalolin. Ba wai magana ce ta yin taruka ko ganawa da jama'ai ko maimaita ma'aikatan gwamnati ba, kamar yadda ake zargin yana faruwa a yanzu.
Abinda shugaban ƙasa zai fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake samu magani wannan matsalolin musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabannin tsaro ta kowane bangare su hada kansu, a basu lokaci kaza zuwa kaza, abinda ake a wuri kaza zuwa wuri kaza, su tabbatar cewa an yi maganin wannan abubuwan. Na biyu, matsalan da ake tattare da shi a fannin tattalin arziki, idan ka duba talauci ya karu, fushin mutane ya karu, magana ne daya ce shin mi adalili ne yau shekara 7 bayan shugaban kasa yana minista na mai ya shigo a zumman cewa bai ma yadda da wannan tallafin da ake biya ba, ya faɗa duniya sun ji cewa wannan tallafin nan ƙarya ne, tallafin nan sata ake yi, an zo an ci gaba da wannan biyan tallafin nan. Wannan refineries ba wani wanda ake gyara guda ɗayan da yau zai fitar da mai, ba gina sabo ba, har yanzu an shigo ana shigar da mai, a fitar da gurbataccen mai ana shigo da tace gurbataccen mai. Yanzu gurbataccen mai farashin shi ya tashi a duniya ya kai fiye da dala 110. Amma mun komu yi murna cewa an samu wannan abu na yau bakin ciki muke. Menene dalilin? Na farko, wannan kudin nan da ake sayar da gurbataccen man nan, shi za a yi amfani da shi a shigo da tacaccen mai. Ana cikin wannan abin, aka shigo da gurbataccen mai fiye da lita miliyan nawa. Ba wani wanda aka yi faɗa, ba wani kamfani da an yi magana, amma ba cikawa. Saboda haka babban matsala ne wannan abin nan din nan.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, hukumar da ke kula da kare haƙƙin bil'adama ta CNDH a jamhuriyar Niger ta tura jami'an ta manyan kotuna a faɗin ƙasar domin halartar shari'o'in da suka shafi manyan laifuka da ke wakana yanzu haka, da nufin tabbatar da ana yi wa waɗanda ake tuhuma shari'ar adalci. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da ma'aikatar ministan shari'a ta jamhuriyar Nijar ta sake wa zaman kotunan manyan laifuka fasali, inda ake gudanar da zaman a kowane wata sabanin shekaru biyar zuwa shekaru biyar a can baya, hukumar da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ce, cewa da CNDH a faransance, ita ce ke tura membobinta ko ina a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar a zaman manyan kotuna guda tara na ƙasar domin tabbatar da cewa an yi wa fursunanin da ake tuhuma adalci a zaman waɗannan kotuna. Kamar yanda Muhammadu Ziti Mega, kwamishina a hukumar ta ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar, da ke saka idanu a zaman shari'ar manyan laifuka a babbar kotun birnin Gombe, ya mini ƙarin bayani.
Mun zo nan saboda da sunan CNDH, Commission National des Droits Humains, tunda shari'a ne an kai. CNDH mission nashi ya zo ya gani assis criminel wanda ana yi kunni, an yi shari'a bisa gaskiya ko kaka. Mutane wanda an kai accusation su ya kamata bar su su yi magana a daidaita gani shari'a wanda ana yi musu an bi dokoki ko kaka. Shine CNDH yace mu zo, ni commissaire ne à la Commission nationale des droits humains, le directeur technique de la Mouzo Mugani, in assise wannan procès wannan da ana yi an yi shi bisa gaskiya ko kaka. Procès wannan ina tamma yana durée da du 21 au 31. Tout au long de cette procédure ya kamata mu gani falla falla abun shi wannan wanda an yi shi daidai ko ko ba yi shi daidai, mu yi rapport da mu.
Zaman kotunan da ma shari'o'in manyan laifuka da sawar idanun hukumar ta ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan adam zai bada damar socce gidajen yarin ƙasar da ke fama da cunkoso da ma makarewa da fursunoni da suka share shekaru masu wutarin yawa suna jiran shari'ar.
Mamman Hamidan Abu ni ne shugaban wannan hukuma ta shari'a ta binnin kwani da ake cewa tribunal de grande instance. Abin da ya hima ai ba aka mutum bane a kai shi kwaso, ba shi bane yahi a dage da tarbiya, a dage da janyo kan hankalin mutane sensibilization da waɗansu abubuwa a barin su. Kuma wannan sensibilization wanda ya kamata su yi su tunda su ne ake saurare sarakuna na gargajiya da malamai, su ya kamata su dage da hukuma na bariki na yanci komai sai an zo sisa a zo a sa kwaso. Kun ga matsalolin kwaso mu sun cika, mutane sun yi wa gidan kwaso. Kina ya ana iya yin tarbiya ta kirki a janyo hankalin mutane yadda ma wannan abin ba za a yi shi ba, ai kariya kada ma a yi shi. To shi ne ma yahi da a zo ana kama kama mutane, a zo ana kai su gidan kwaso, ai shekaru da suka zo kake a zo a yi shari'a. Kun ga shari'a ma yadda take ma dogo shari'a ce, tana da jidali sosai.
Mutane da dama ne musamman matasa, maza da mata ke halartar kallon zaman shari'ar manyan laifuka a guriyar Nijar domin ɗaukar darussa da ma yi wa kai karatun ta natsu da la'akari da irin yanda shari'a ke bayani filla filla na laifuka da irin hukumce-hukumcen da ake yankewa wanda aka samu da laifi. Haruna Mamman Baƙo na birnin Ƙwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwani a jan guriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Baƙo, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:44. Kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. madalla. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana daukar matakai masu karfi domin mayar da yan gudun hijirar da yan bindiga suka tarwatsa daga garuruwansu. A yanzu haka dai akwai dubban mutane da akasarin su mata ne da kananan yara a sansanonin yan gudun hijirar dake garuruwan Kuta da kuma Gwada a yankin karamar hukumar Shiroro a sakamakon barin garuruwan su saboda tashin hankalin yan bindiga. A wata ziyara da gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai a sansanin yan gudun hijirar na garin Gwada ya ce halin da lamarin rashin tsaro ya jefa jihar Niger abin takaici ne, amma kuma suna daukar matakai.
Wannan hali da muka shiga musamman a tsana hukumi wajen guda takwas a Niger ya zama abin da ya zama. Wannan ba abu ne da muka saba da shi a jihar Niger ba. Kowa ya san jihar Niger jiha ce da ake zaman lafiya, kuma yawancin mutanen manoma ne. Sai ga shi yau da kai da gonanka, kai da gidanka ma ba ka yi kwanciya, kulatara gona. Gwamnati na kokarinta, jami'an tsaro na kokarin su, kuma za a ƙara kokari saboda na san kun san na je Abuja na ga shugaban ƙasa kan halin da ake ciki ya fi a kirga, ni kana ban yi kirga. Na je wajen shugabannin jami'an tsaro ya fi a kirga. Yanzu an yi canjin shugabannin jami'an tsaro a ƙasa wanda muna sa ran insha Allah za a yi maganin wannan abun nan da lokaci kaɗan. Mu kuma nan a Niger shugabannin jami'an tsaro Niger an kawo sababbi wanda cikin wata ɗaya zuwa biyu baya abinda suka yi nima na yi mamaki. Babu yanda za a yi ɗan bindiga barayi azzalumai mutanen da ba san zafin kansu ba. Babu yanda za a yi su yi nasara akan talakawa. Babu yanda za a yi, Allah ba zai da wannan ba, amma Allah ya ce tashin taimake ka. Saboda haka a halin da ake ciki muna da jami'an tsaro, kuma an karo mana wasu, muna da musamman yan vigilante unmu da suke taimakawa da kuma sauran mutanen gari. Abin da yasa wanga abu ya ki cinyewa saboda zamani ya zo zutatanmu bai da kyau. Yanzu haka da muke maganan nan akwai wanda daga yaban nan zai buga bandit waya a nan cikin ku, makocinka, dan uwanka, shi zai cirikinka. A yanzu haka shi sa wannan abin ya kice ya kicewa. Kuma na ga musku, na ga muku mishi a kwanakin baya, duk wanda ya san wani informant ya ga mana akwai kyauta ma za a yi mishi da musamman.
Wannan ziyara ta gwamnan dai tana zuwa ne a daidai lokacin da yan gudun hijirar ke ci gaba da fuskantar matsaloli na kuncin rayuwa a sansanonin yan gudun hijirar. Ga abinda wata daga cikinsu ke cewa.
Sunana Jamila, sunan mahaifina Adomi daga Kucini. Abin da ya kawo ni barayi sun addabe mu, sun sa mu gaba. Mun rasa inda za mu yi. Mu kwasa sai mun dawo, an kawo mana jami'an tsaro a zo a kwashe mana. Mun sa gaba, ga mu nan yunwa ya dame mu ba inda za mu yi. Ga yaya, ga jikoki, ga masu haihuwa a gantala a titi, ga masu ciki yana zuba. Mun rasa ma'aikata, don Allah da Annabi muna bara, muna roƙa a taimaka mana kamar yadda suke manyanmu, su ji tausayin talakoki, su ji tausayinmu, su duba yanayin halin da muke ciki, saboda mun rasa yadda za mu yi. Wani ta sanadin gudu sun rasa rayuwarsu, wani lalura ya fada musu, wasu sun rasa yadda za su yi. Mu je manyanmu, muna ta roƙo don Allah su duba su taimaka mana yadda Allah ya ce. Mata sun fi sama da 50 da suka haihu, ga su nan ina fama, ba ma ruwan wanka, ruwa sai ka siya. Kice na 200 bai isan tuwo da miya, sai ka je ka siya. Mun rasa yadda za mu yi, don Allah ya yi mana cimo. Mu dai yanzu dai da gudu mu je mu da shekaran mu ɗaya kenan. Muna kan gudu shekaran mu ɗaya kenan. Mu je mu gudu sai mun zauna, an ba mu muna zaune kuma sai a ce mana ga su nan, dole mu fita.
Malam Usman Erana wani mazaunin yankin ne ya ce duk da yake ziyarar ta gwamna a yankin ta ɗan yi tasiri, amma fa akwai babban aiki a gaba.
Ziyarar gwamna ya yi tasiri, amma abin da ka san yanayin matsala wani lokaci idan gwamnati aka faɗa abu, idan shugaba ya faɗi ya wuce aiwatarwa, yakan zamanto da wada wahala. Mutane na wawwatse da yawa yadda gwamna zai iya yiwuwa gwamna bai ji abin yadda ya kamata ba. Gaskiya akwai mutane, misali ka ga ba Gwada ba ne, akwai 'yan gudun hijira a Zumba, mutanen Galadima kogo gaba ɗaya suna Zumba ne. ka kuma gona ma bai san suna ba san cewa su suna zauna a zumba a makarantu suke sannan a yarana akwai mutane bila adadin akwai wasu a wuraren bangaren wurin kuta akwai wasu ma da suke can cikin kagara karamar kuma rafi to kaga na gwada wanda suke gwada wanda suka fita wuraren sarkin Fawale to akwai aiki a gaba sosai dan ya kamata gwamna ma ya san cewa a yaya yanayin yan gudun hijiran suke ba wai wanda ya gani bane a gwada akwai wurare da yawa da akwai yan gudun hijiran to wannan abubuwa sai an duba yanayin sa na gane ma menene ainihin yawan mutanen da suke gudun hijira dan abin ya wuce duk yadda ake tunani
amma Malam Usman yanzu yaya yankin nan wajen ɗaren nan yake akan sha'anin tsaron nan an dan samu sauki koko har yanzu dai akwai wayannan mutane
eh to gaskiya sojojin da suke nan suna iya bakin kokarin su dan suka yi tafiya kilomita 50 ma su shiga daji dan bin wa'annan miyagun mutane to amma matsalolin da ke faruwa kasancewa ba jami'an tsaro a Galadima Kogo wannan yankin Galadima Kogo ya ga musu wani hanya mafi sauki da suke fitowa su zo su ta'addance su kamar sa ba mabumai a hanya kowane lokaci abin da muke kallo haji ba ƙari mutanen na harin kokarin ya za su kai ga dam ne to kaga dam kuma ba ƙaramin abu ba ne shi yasa suke kokarin su ga a nan hanyar sun kori ko ina duk inda mutane suke su kore su da inda za su ɗauko kayayyakin su su zo su aiwatar da ta'addancin su a cikin sauki
kana nihin dam na shiroro mai bada wutar lantarki
dam na shiroro mai bada wutar lantarki wa'annan mutane dubu hankorin da suke yi abin da suke nema kenan ta inda suke nema su je kenan saboda shi ne mutanen Boko Haram ne ya ka Boko Haram kuma kullum inda a baya bayanan da muke da shi suna kokari ne su bata ma gwamnatin tarayya wasu kayayyakin da gwamnati suke nema to wannan abin ka duba abin da ya faru kwanaki a Galadima an fara sa bumabumai hanya to kaga wannan abin hanyar da ya zuwa shiroron ne shine suke nema to gwamnati sai an ankara da wannan abin ba karamin magana ba ne mutanen nan suna na akwanci a daji idan aka yi suna hari abin gane kai hari in sari Kano suke yi idan suka kai hari yau sai su bace a ga kamar abu ya wuce sannan abin to in ba an ji su jijjigi ba ne an ga bayan su to akwai matsaloli gaskiya.
Daga bisani dai gwamna Abubakar Sani Bello ya gana da jami'an tsaron yan banga da ke bada gagarumar gudunmuwa wajen yaki da waɗannan yan bindiga inda ya bada tabbacin cewa za a ci gaba da ba su tallafi na musamman.
Mun san aikin agaji ne amma bai kamata mu boko kanan kai ba ya kamata mu nuna mu kokari mu nuna mu godiya kuma da dan Allah zamu yi. Ina magana da chairman na local government, ina magana da commissioner local government da commissioner yan sanda da su DSS duk taimako da yake nema za a yi. Amma na ga ba ku da kayan aiki. Wannan abin da ke hannu wannan ba kayan aiki ba ne. Wannan ba kayan aiki ba ne. Ku yi hakuri ku ba da lokaci kaɗan a samu kayan aiki.
A yanzu dai masana harkokin tsaro da kuma al'amuran yau da kullum na ganin akwai babban kalubale ga 'yan siyasa a waɗannan yankuna masu fama da tashin hankali na rashin tsaron a daidai wannan lokaci da hada-hadar babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa ke karatowa a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da mako na 23 na Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar da Olympic Football Club ta birnin Yamai ta AS Police ita ma ta Yamai da nema sai AS Gard National du Nijar da ta GS tawa a babban birnin Yamai 2-1. AS Fan ta sojoji ta Yamai ta yi banza da AS Sony Delta Manfeter ita ma ta birnin Yamai. A Kokana Football Club ta Arlet Jihar Agades ta yi da AS Duanta Custom a birnin Yamai. Espoir ta Zandar ta Warasin Football Club ta Yamai da nema a birnin Zandar. Sale Sporting Club ta babban birnin Yamai ta yi 2-2 da AS Nishelek ta wutar lantarki ta Yamai. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na kakar bana na Super League Professional ta jamhuriyar Nijar ta farko ita ce AS Nishelek mai maki 53, ta biyu AS Duanta Custom da maki 43, sai ta uku Inos Sport
Sportive de la Gendarmerie Nationale dake da maki 36 a can kasan teburin na wasannin kwallon kafa na Super League Professionnel ta Niger ta 12 ita ce Olympic Football Club ta yamai da maki 23 ta 13 Racing Football Club ta yamai da maki 22 ta 14 Sahel Sporting Club ta yamai da maki 21 duddiya jamhuriyar ta Niger yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar ta Niger Mena Nacional ta tashi daga babban yamai zuwa Mauritania inda za ta yi wasanni guda biyu na sada zumunci albarkacin ranar kunda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kebe wa kasashe domin su gudanar da wasannin ko na kwambala ko kuma na sada zumunci duddai a jamhuriyar ta Niger inda kungiyar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta kasar dake fafata a wannan shekara ta bana a wasannin club na kwallon kafa na kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF da kunan dokiya Stade General Seyni Kunce na babban birnin Yamai a ranar Lahadi da ta gabata 2-2 da Renaissance Sportive de Barkana ta kasar Morocco arkunin de inda a wannan rukunin na de ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ta kakkabe Simba Sport Club ta kasar Tanzania da ci 2 da nema a Abidjan a wannan rukunin ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ce ke kan gaba da maki 9 sai Simba Sport Club ta kasar Tanzania da maki 7 ita ma Renaissance Sportive de Barkan ta kasar Morocco maki 7 ke gare ta yayin da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger ke kutal a wannan rukunin na dai da maki 5 sai dai Adebayor na club din Union Sportive de la Gendarmerie Nationale na jamhuriyar Niger shine dan wasan da ya ficin kullaye a wasannin club zoke yanzu na kofin CAF ko CAF na wannan shekara ta bana ta 2022 inda zoke yanzu ya surta kullaye 6 a raga shi ko dan wasan kwallon tennis da ke matsayin na uku yanzu haka a duniya dan kasar Spain cewa da Rafael Nadal ya kammala wasannin India Wells na Amurka da rauni inda a shafin sa na Twitter a yau dinnan talata yayi bayanin cewa yana fama da rauni a kafadarsa kuma zai iya share tsawon makonni 4 zuwa 6 yana jinya abinda zai hana shi shiga wasannin Monte Carlo daga 10 zuwa 17 ga watan Abrilu sai kuma wasannin da za su wakana a Barcelona a Spain tsakanin ranar 18 zuwa 24 ga watan Abrilu idan Allah ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ukraine ta bukaci Russia da ta bada kofar da za a kai kayayyakin agaji cikin Mariupol. A kuma ba fararen hula dama ficewa daga birnin wanda dakarun Russia suke ta lugudan wuta akan satin bayan da Russia ta kai mamaya kasar. Kiran na Ukraine na zuwa ne kwana guda bayan da take amincewa da wa'adin da Russia ta bata na ta yi saranda a birnin na Mariupol dake kudu maso gabashin kasar ta Ukraine. An dai ba hukumomin Ukraine wa'adin zuwa Litinin su mika wuya a birnin. Inda Russia ta alƙawarin za ta bari fararen hula su fice daga Mariupol idan ta amince. A yau talata shugaba Vladimir Zelensky cikin wani jawabi da yayi wa majalisar dokokin Italiya ta kafa bidiyo ya ayyana cewa babu wani abu da ya rage a birnin na Mariupol. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da katafaren zauren tarba da tashin fasinjoji na filin saukar jiragen sama na Murtala Muhammad dake Lagos a kudu maso yammacin Najeriya. An dai gina zauren ne akan kuɗi dala miliyan 100 da haɗin gwiwar ƙasar China. Ana kuma sa ran fasinjoji miliyan 14 za su riƙa sauka da kuma tashi a wannan filin jirgin sama a kowace shekara.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyarmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.